mutanen su bakwai dai an saki gurfanar da su gaban babbar kotu mai daraja ta uku wanda ke da hurumin sauraron tuhumar da ake musu ta fyaɗe ga karamar yarinyar lamarin wanda ya faru shekara ta 2020 da farko an gurfanar da su ne gaban kotun majistire wanda ba ta da hurumin sauraron bahasin su kuma daga baya aka bayar da su beli lamarin da ya zama tamkar ba shar'a za a yi ba inda bayan koke da mahaifiyar yarinyar ta yi da kuma wasu abubuwa da suka faru gwamnatin ta yi alwashin bin kadin wannan shari'ar yanzu dai a iya cewa gwamnati ta ɗau hanyar cika alwashin da ta yi domin babban lauyan gwamnati ne da kansa ya shigar da wannan karar gaban kotu duk da yake da farko wasu na ganin cewa mutanen da ake tuhuma sun fi ƙarfin doka akan haka ne na tuntuɓi ɗaya daga cikin lauyoyin da ke tsayawa wannan yarinyar barista Mansur Muhammad akan ya suka ga wannan lamarin yanzu
gaskiya dukkan mun gamsu kwamishinan shari'a da kanshi ya gabatar da ƙararsu a karanta musu shi ya jagoranci gabatar da ƙararta su a gaban babban kotun jiha
kila kuna sa ran idan aka gabatar da shi da kila kotu ta kansu za a yi ma yarinyar adalci
da yadda Allah za ta samu adalci saboda dai akwai shaidu mutanen nan akwai bidiyo nasu da sun aminta da laifin su aka dauke su ga jawaban su da suka yi ga kuma ita yarinyar ta san sunan kowa unguwar su yaji tana gane su za ta zo ta bada shaida kuma gaban ita mahaifiyarta a CID lokacin bincike duk sun aminta da laifin su ita kanta mahaifiyar za ta zo ta bada shaida su da suka aminta gaban a gabanta a kotu
su ma kungiyoyin da ke fafatukar ganin cewa an yi ma yarinyar adalci sun nuna gamsuwa da wannan matakin da gwamnati ta dauka yanzu duk da yake a cewar Rabi'u Bello Gandi na kungiyar Save the Child Initiative akwai makamantan irin wannan shari'o'in da yawa da ya kamata gwamnatin su ma ta sakawa hannu
alhamdulillah gaskiya mun gode kuma mun ji daɗi ga irin yadda muka ga yanzu ma'aikatar shari'a ta fara dokan mataki domin a hukunta masu aikata irin wannan ayyukan saboda a da baka ma ganin wani abu da suke yi duk da ma binciken wani lokaci ko kuma ya zo kotu sai ka kuma babu lauyan gwamnati wuri so amma yanzu alhamdulillah har a ce shi Antonio General na jiha gaba ɗaya ya zo domin shalin shari'a kuma gabatarce ta kotu ta jiha kaga wannan abin murna ne kuma abin horin ciki ne fatan mu anan shine hakan zai dore kuma za a yi haka da sauran cases da akwai na cin zarafin kamar yara kamar na shaɗe da luwaɗi da sauransu
na yi ƙoƙarin janta bakin babban lauyan gwamnati kuma babban lauyan Najeriya Suleiman Usman amma dai abin ya ci tura bayan da alƙalin kotun mai shari'a Malami Umar Dogon Daji ya tura mutanen bakwai gidan gyara hali ya ɗaga sauraren shari'ar zuwa ranar 3 ga watan Maris na wannan shekara da mai so magabatar da shaidu da yake gwamnati ta shigo tsamo-tsamo cikin wannan shari'ar abin jira a gani dai shine wa'adin da za ta ɗauka da yake gwamnatin tana tinƙaho da cewa sashen shari'arta yana gudanar da shari'a cikin hanzari Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.